إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا سيدي. أولاً من بكي نرانا الخميس أولاً مسلاتي من البركة مسلاتي على محمد الدمي أنا دبوروت a jihar Maiduguri, a garin Maiduguri a jihar Borno, a yau 16 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma yanzu daidai da 16 ga watan 8 miladiya da 2010. A wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin suratu Ibrahim alaihi salam, akwai fadakarwa, sannan kuma akwai sanarwa abin da an saka bayani kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara a wannan zaman insha Allah. Oh, 26 ko yau 26 ga watan 8 na. Akwai wani bawan Allah da ya kawo wata tamfa ko samfurin wata tamfa a jiya, wanda yake cewa yake cewa yace ni mai rubuta wannan tambaya mai dinki ne, wato tailor ne, ina cikin yankan kaya sai naga wani kaya mai rubutun sunan Allah, wato Allahu, wato akan atamfar, sai da na dinka na gani kuma mai kayan ita ma musulma ce amma ba ta sani ba, shine yace malam yaya hukuncin wanda ya dinka da wanda ya sa, shine yake bukatar a fahimtar da su. Wannan ita ce atamfar da ya kawo, wanda za ku ga a jikin atamfar akwai sunan Allahu. To, irin wannan kusan duk lokaci bayan lokaci ana samun irin wannan, a shigo da su ana sayarwa. Wani lokaci ba ka ga takalmi ne, za a rubuta sunan Allah a ciki, ko kuma a yi ɗan wato ƙaramin mushafi na Alƙur'ani a sa a ƙarƙashin takalmin a ɗinki. Wannan duk ana yi, kuma duk dai abin da ake buƙata shi ne a ci mutuncin musulunci, a ci mutuncin musulmi, shi kuma musulmi a sa shi ya yi wani abin da ransa baya so, abin da ya saba wa aƙidarsa. To, yana da kyau idan mai zama abu da kullum mu zama a fatake, in za ka sai a tamfa ko za ki sai a tamfa, ɗaya ki dubi ki ga wani irin zane ne a ciki. Su waɗanda za su je su ce a yi mutu wannan a tamfar, ko kuma kamfanin da zai yi wannan a tamfar, ba wai kamfani ne na musulmi ba, taƙila ma ba kiristoci ba ne, maguza ne ma gaba ɗaya. Yanzu kamar wannan ga kamfanin China ne, kamfanin Block Print Hayatake ne, su ne suka fitar da wannan. Kuma banda ita ma akwai wata, yawanci waɗanda ba musulmi ba su suke sayar da tamfar. Saboda haka ya kamata musulmi su san me za su saya, me za su saka, kada ya zamana an rubuta sunan Allah kai kuma ka saka shi a jikinka kana shiga da shi gurin najasa da datti, wataƙila ya zama sun ma a rufe ƙofar jiki da shi, a shiga mataki da shi, wanda duk kun san wannan a musulunci bai halatta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama a jikin zobansa akwai rubutu da aka rubuta sunan Allahu, ba yadda ya shiga mataki da shi. To, kaga kai da za ka rubuta, ko ke da za ki zo ki sa a tamfa ko take ɗauke da sunan Allah, ba fa inda za ta kama ba za mutum zai shiga ba. To, kaga ya jefa sunan Allah a gurin da bai kamata ya kai shi ba. Don haka yana da kyau a faɗa ku su ma tailoli, idan an kawo musu irin wannan su tsaya su duba, in sun ga da sunan Allah to su yi wa shi wanda ya kawo musu nasiha. Matar da ta kawo abin da za a yi mata nasiha, a nuna mata cewa wannan ga sunan Allah ne, don haka ita kuma ta san yadda za ta yi ta kubutar da kanta daga wannan asarba, ba wai daidai bane ita ma ta ce ba za ta je sayar tunda da kudi na saya to dole ne mayar da kudi na da haka ta je ta sayar, wannan bai halatta matukar ta fahimci da sunan Allah to sai dai ta yi wata abin nan ko dai ta kona ko kuma akwai da za ta da yake inda sunan Allah yake ta kona sauran abin da ba sunan Allah yake da amfani da shi ko wajen abin goge goge ko wani abu, amma dai sunan Allah din lalle ne a ga cewa an cire shi daga cikin wannan azaba. Saboda haka abin da ya kamata kawai mu musulmi ya zama koyaushe idan mu abu dai dan ba zan ba dai da su ba kada ka zata ko dan an yi wannan sanarwar kuma shikenan gobe ba za a yi wata irin ta ba, za a kuma yi zaka kai ne ya kamata ka zama a fadake ko da yaushe idan ka abu. Sai wannan da yake tambaya yake cewa idan mutum ya kashe mutum da mota zai yi kafara, shin koda ba musulmi bane wanda ya kashe din shi ma zai yi kafara? Magana ta malamai biyu ce, akwai masu cewa koda ba musulmi bane za ka yi kafara, amma magana da tafi inganci wata firin jaye ita ce cewa idan ba musulmi bane babu kafara, dan yakin ayar da ta zo a cikin suratul nisa'i ta zo da maganar mu'mini ne, amma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, saboda haka kaga maganar mu'mini ne wanda ba mu'mini ba babu maganar kafara, ba maganar kafara ta azumi sai dai ko ai maganar diya. Wasu da dama sukan tambaya su ce to malam mutum ne ya kade mutane sama da daya, mutum biyu ko uku ko hudu, ko kuma direban mota ne da direban mota ne yana jan mota aka yi hadari fasinjoji kamar guda shida ko bakwai suka mutu a motarsa, to in ya tashi kafara, kafara ɗaya zai yi ko kuma a'a zai yi kafara adadin mutanen da suka mutu? In ya tashi kafara shine zai yi kafara adadin mutanen da suka mutu, dan kowane rai zaman kansa yake. Wato ita kafara kamar diya yadda kowane rai zaman kansa yake, in an tashi ba za a ce tunda suna da yawa bara a hada diyar a ba su raba ba, a ba su diyar mutum ɗaya su raba, a kowa za a biya diyarsa kowane kai zaman kansa yake. To haka nan wajen azumin kafara kowane rai zaman kansa yake, saboda ba za ka ci gaba ɗaya ka dunkule su ka tattare su kai musu kafara ɗaya shikenan ka gama ba, sai dai kawai ka nemi taimakon Allah, Allah ya tallafa maka kowanne ka yi masa azumin sittin, wannan shine hukuncin. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam, yaya a karatun wa'azi kamar yadda muke sai a zo a tashi ba wato ba a yi fatiha ba kuma ba a fara da fatiha ba, ko laifi ne wato ko ma bid'a ne? Ya ce a kuma hukuncin fatiha a wajen tarurrukan siyasa da mitin wanda tare da wanda ba musulmi ba, wata rana bayan fatiha wanda ba musulmi ba ya ce ya tashi ya taya su addu'a ko wani abu kamar da haka dai. To na farko cewa ko ba ma budewa da fatiha ko ba ma rufewa da fatiha ba san me yake nufi da fatiha ba. Fatiha in yana nufin fatihatul kitab, in yana nufin alhamdu, ita ce dai ake cewa fatiha al-fatiha, in yana nufin in za mu fara karatu sai mun bude da alhamdulillah mun kai karshe, in mun tashi sai mun kuma yin alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim mun kai waladdallin, sannan muka yi abin da ya kamata a ce an yi. In wanda yake nufi to ba za mu yi ba, saboda ba wanda ya samu, ba wanda ya ce in za ka bude karatu ka karanta fatiha, in za ka tashi ka karanta fatiha. In kuma yana nufin al-iftitahiyya wato kalmomi na bude darasi, ai ba wanda darasi da muka bude babu yabo ga Allah, babu salati ga annabi, duk abinda za mu bude sai mun karanta inna alhamdulillah, da kuma wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake bude hudubobinsa da shi, alce ta ita khutbatul haja, saboda kaga mu muke yin sannan ma, saboda wannan shi aka san ana yi a ƙarshe, kuma wato abinda ake so majalisi za a tashi kai da ka halarci majalisi ko ma wani majalisi ne ba wai sai majalisin karatu ba ko ma wani irin majalisi ne shine kai kafaratul majlis ba wannan shine sunna ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk saboda haka daga yanzu in kana zuwa nan duk sanda aka tashi kai wannan ba wai sai mun yi shi a cikin gariya ba ba sai mun zo ina ba ku kuna yi ba kowa karan kansa zai saboda haka kuma duk sanda zamu rufe abinda kuna rufewa da sunan Allah da salati da annabi sallallahu alaihi wasallama ta alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in muna budewa da khutbatul haja ko muna rufewa da salati da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai ita ba to kaga ashe kace ba a yi to ban san me kake so ai ba wannan yace jiya kai bayani yake cewa to zan iya bawa wani malami lada ko kudi domin ya sauke min alqur'ani a isar wa iyayena ko a sauke min alqur'ani don wata manufa ta daban yawa akwai wancan tambaye da ya magana taron siyasa ko wani meeting ba a ce idan za a yi taron siyasa kada a buɗe da sunan Allah ba duk inda musulmi za su haɗu yana da kyau su kawo Allah ce don haka idan wata haduwa ce da aka zo a yi ta ba da gaskiya ba kawo sunan Allah din zai iya taimakawa saboda haka kawo sunan Allah a gurin da duk musulmi ya haɗu wannan daidai ne don haka ba kuskure bane ko da akwai wanda ba musulmi ba ai ba shi ta shafa ba ko musulmi da yake gurin ta shafa in kuna salati kuna abin nan shi ya san ma me zai sai dai ta gungumi ko ya zira muku ido saboda haka shi zamansa a gurin wannan ba zai dame ku ba ko dai ku nuna masa duk inda kuke kuna tare da addinin ba daidai bane dan yana guri shikenan sai ku ji tsoron bayyana addinin ku ba haka ku bayyana addinin ku su ma a gurin da suke haduwa haduwar su koda da musulmi za su yi addu'a ta kirista ba za su ce saboda ga ka ba ba za su yi ba kara ko su ji tsoron ka to kai ma duk inda ake ka fito ka nuna addinin ka kai addu'a za ka ba laifi bane dan ka bude da sunan Allah ko ka rufe taron ka da sunan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin tirmizi a cikin sunan tirmizi da kyakkyawar sallah cewa idan ya aka yi majalisi wani lokaci ya kan rufe shi da addu'a Allahumma aghfir lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asiyatika wannan da cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ke rufe a zama da su saboda haka dan kun hadu ko da wanda ba musulmi ba ya zo cikin ku ya zauna wannan baya hana ku rufe da abinda addinin ku ya koyar sai wannan da yake maganar ka ba wani kuɗi ya karanta Qur'ani sannan a isarwa da iyayenka ladan wani ladan za a isar wani ladan ne za a isarwa iyayenka shi fa kuɗi ka ba shi ba kuɗi ka ba shi ba to mutumin da ya karanta Qur'ani dan kuɗi akwai wani ladan ne saboda ka ba abin da za a isarwa iyayenka na farko kenan na biyu kuma ba inda aka ce ka ɗauko hayar wani ya karanta Qur'ani ka biya shi ko kar ka biya shi a ce wannan karatun Qur'ani kuma ka ce ka isar wa iyayenka wannan baya daga cikin sunna kai ne ka karanta Qur'ani ka roki Allah da shi kamar yadda cikin hadisin Imran ibn Husayn ikra'ul Qur'ana was'alul Allah bih ku karanta Qur'ani ku roki Allah da shi bana kana iya karatun Qur'ani in ka gama ka daga hannu ka roki Allah rabbil firli wal walidayya kai musu addu'a Allah ya gafarta musu rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji kansu kamar yadda suka yi tarbiyya ta ina dan dankani saboda haka zaka karanta Qur'ani kai tawassuli da karatun Qur'anin naka wajen nema musu gafara da nema musu rahama wannan ya tabbata a sunna kuma kai haka kai tawassuli bi salihil a'mal da kyawawan ayyukanka amma ka dauko hayar wani ka ce ya karanta Qur'ani kuma ka ce wai za a kai musu lada ba lada ba wani lada da za a kai musu wanda za a dauko hayar shi ya karanta Qur'ani shi kansa ne laifi ne dan akwai waɗanda su suna ɗaukar karanta Qur'ani din nan wani sana'a ce ɗauko haya su zo su karanta Qur'ani gwargwadon yadda mutum ya shahara da gwargwadon irin kuɗin da za a biya shi in ya karanta Qur'ani sai ga ana lissafi wato ana cinikin sumuni sumuni ko rubi'i rubi'i to sumuni a nawa kake yi ko rubi'i a nawa kake yi a ƙasashen Larabawa kamar irin Egypt haka ƙasar Masar in an yi mutuwa gwargwadon girman wanda ya mutu da wadatar su da dukiyar su gwargwadon irin wanda za a je a gayyato saboda haka wasu makarantan ma ba ko ina ake iya gayyata su ba sai gidan masu akwai. Akwai wanda aka gayyace shi aka ce zo ya yi karatu an yi mutuwa ne, aka ce zo ya karanta Qur'ani, aka zo ana ciniki da shi kan kowane rubu'i nawa zai karanta, ana ciniki da shi sai ya zuba kuɗi tsababa. Aka nemi ya yi rage ya ce a ba gashi Allah ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan, ya za ku nemi in yi rage bayan Allah ya ce kada a karɓi ɗan kuɗi kaɗan in dai akan ayoyi na ne. To kaga wannan jahili shi abinda yake tunani akwai wasu kuɗaɗe da za a iya sayan ayoyin Allah, ya san cewa duk abinda yake duniya da abinda duk ta ƙunsa a gurin Allah thamanan qalilan. Saboda abinda Allah yake cewa kada saboda san duniya kai ka watsar da ayoyin Allah, ko ka ki karɓar gaskiya, ko ka kiyarda da abinda za a karanta maka da ayoyin Allah saboda wani abu na duniya. Duk abinda yake cikin duniya zamanin kalilan, saboda haka babu wani kuɗi da zai yanka shi a gurinsa yana ga zamanin kasiran. Saboda haka a yanzu ya bi Allah da ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Saboda haka ba maganar wai ka ce wai su zo su yi karatu Qur'ani ka biya su kuma a kai wa mahaifinka ladan, sai dai kai ka karanta Qur'ani ka roƙi Allah ka yi tawassuli da wannan karatun Al-Qur'ani. Sannan babu inda ya zo a sunna cewa dan kana da wata buƙata sai ka tara mutane su yi maka karatun Qur'ani, duk wannan baya daga cikin koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko baya daga cikin koyarwa ta magabata. Idan mutum ka same shi yana karatun Qur'ani kace da shi da Allah wani, in ka gama ibadar nan da kake ta karatun Qur'ani ka yi min addu'a akan wata buƙata ta kaza kaza, wannan babu laifi. Amma ka tara su a cewa ai saukar Qur'ani, kuma saukar Qur'ani din da za a haɗu ba fa saukar za a yi ba, tunda za a zo a raba mutum goma an rarraba musu Al-Qur'ani din, wannan an bashi izu kaza, wannan an bashi izu kaza, kaga kowa ya tashi bai ba wanda ya halarci, ba wanda ya karɓi wannan afwan, ba wanda ya karɓi ya sauke Qur'ani. In an haɗu mutum 60 kowa ya karanta izu ɗaya, to kaga izu ɗaya aka karanta. Saboda kowa ana yi masa lissafin kansa, kaga ina wanda ya karanci Qur'anin, babu. Ba ka ce ai ba kuɗi ba ne bari a ce wannan kai kawo a tara. Saboda haka kun haɗu iya kowa iya abinda ya karanta iya wanda ya karanta, don haka an gama haɗuwa an watsa ko ba a san su Qur'ani kuma ba sunna a kai ba. Za mu ci gaba da abinda ya saura a cikin tafsirinmu na suratul Ibrahim alaihi salam. Za mu tashi akan aya ta 47, fala tahsabannallah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahsabannallah mukhlifa wa'dihi rusulahu. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
Allah ya ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulahu. To kada ka yi tsammanin Allah madaukakin sarki zai saba wa manzanninsa sa alkawarin da yayi inna allaha azizun zuntiqam lalle allah azizun mabwayi zuntiqam kuma ma abocin yin hukuma ne ga wanda ya saba mana yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi ranar da za a canza ƙasa ghayra al-ardi ba wannan ƙasa ba والسماوات ذات كنز السماء وسمي با wannan sama ba wa baradu lillahi al-wahid al-qahhar kuma suka bai suka fito fili suka fito ga Allah al-wahid wanda yake guda ɗaya tak al-qahhar kuma mai jinjaye ubangiji madaukakin sarki anan yana ƙara tabbatarwa da annabawansa cewa ba zai saba musu alƙawarin da yayi ba alƙawarin da yake cewa zai taimaka musu kataba Allahu la yuzlibanna ana wa rusuli wajidi ya alkawarin zai yurin jaye shi da manzanninsa inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya za mu taimakawa manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya ubangiji ya yi wannan alkawarin kuma zai cika alkawarinsa ubangiji ya yi alkawarin wannan addini zai ɗora shi akan addinai gaba ɗaya huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون شيني وده يأيقو ده من ذنب بالهدى ده شريع ودين الحق ده الدين نبذيا وتشيع أيقو ده من ذنب صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح ده إلمي وده يكتمي أنفاني ده قم أيكي نقولي ليظهره على الدين كله ده من يطورا يباشر جاي أكد دكا من الدين ولو كره المشركون koda masu hada Allah da wasu ba su ubangiji yayi wannan alkawari kuma zai cika wannan alkawari addinin musulunci sai ya shiga ko ina da ina sai ya shiga kowane lungu sai ya shiga kowane gida sai ya shiga kowane saku sai ya shiga birni da ƙauye babu inda addinin musulunci ba zai shiga ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bishara bi izzi azizin aw bi dhulli dhalil da wanda yardar wanda yake mai girma ko da kaskanci mai kaskanci wato da girma ko da arziki sai ya shiga saboda haka ubangiji yake cewa fala tahsabanna kada ka kuskura kai tsammanin cewa Allah mukhlifa wa'dihi rusula zai saba wa manzanninsa wato wa'adin da yake anan sai aka gabatar da wa'adin duk shine al-maqul al-thani maimakon a ce fala tahsabanna Allah mukhlifa rusulihi wa'da sai aka gabatar da wa'adin shine kuma maƙuli na biyu aka jinkirta maƙuli na farko wasu daga cikin malamai suka ce hikimar kawo haka hikimar yin haka saboda a nuna cewa ubangiji baya saba alkawari na kowa ba kowa ba ubangiji ya mata alkawari baya saba inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ubangiji baya saba alkawari to ballantana kuma alkawarin da yayi wa yasa aka fara gabatar da alkawari domin a nuna cewa kowane irin alkawari Allah ba ya saba sannan aka kama gadar manzanni daga baya dan a ce maka to idan ba zai saba alkawarin wani da wani da wani ba waɗanda ba manzanni ba to ina kuma ga alkawarin da ya yi ga manzanninsa babu shakka tabbas zai cika wannan alkawarin illa iyaka har kullum mu'mini ya zama yana da yaqini kada shakka ta shige shi kada ya samu wato shakku a zuciyarsa din cewa ko anya wannan addinin kuwa anya za a kai labari a ya sa wa Allah ido akwai wasu lokuta da za a iya samu wato matsaloli su yi wa addinin yawa su yi wa musulmi yawa a sako su a gaba ta nan da can amma lokacin da ubangiji kuma ya so yaɗa addinin ya so ba wa addinin linjaye ka duba ka gani duk irin bala'i da musulmi suke ciki yanzu ba waɗanda ake tsoron addinin su sai kaga hatta hasumiya wannan cikin sallah yake hasumiya saboda an tabbata duk inda za a samu wani furfushin musulunci ko yaya in dai sunan shi musulunci to sai yayi barazana ga dukkan wani abu da ba su saka ya ba ko da kuwa abin nan za ka samu ba wani abin a zo a gani ba amma in dai ya rafu da musulunci to sai ka samu zai tsorata wani wanda ba musulunci ka duba masakacin tanta din da ake rigima a kan gina tanta din da ake rigima za a gina ta kusa da inda ake tanta ilimin su waɗanda suke wato shi wanda ya mallaki wannan project na gina wannan tanta ba fa wani musulmi bane na gari kashi ne, ah ba wannan ka mutum musulmi bane, irin musulmai nan ne haka yana daga cikin waɗanda suke goyen bayan abin da Amerika take a Iran, yana daga cikin waɗanda suke goyen bayan abin da Amerika take a Afghanistan, wato shi duk abin da ake yi na kashe-kashen musulmi a ƙasashen nan bai haɗa shi da kasa ba, shi yana goyen bayan gwamnatin Amerika, bal ma a wasu hira zaki da ake da shi a wasu jami'u yana goyen bayan abin da Isra'ila take yi a Amerika. Amma ka duba da ya zo ya ce zai yi sandar sa a inda ba ka so ba su kyale ba, wannan rubarubar musulunci bai taimaka mana, to ka duba tun da yadda yake rubarbe amma kuma tsoro ke ba su, to bari kuma gangare da rubarbe da ba da tsoro, to bari kuma gangare da motsa ka ga dole ne a yi tsoron, shi ya sa musulunci shi ke ɗauke da sinadarin ƙarfinsa, wato shi karan kansa a cikin musulunci, in duk za mu kwanta mu kima ta yi sinadarin da yake ya dace a jikin sa yi, haka shi kadai zai rika shiga yana yaɗa kan wanda ba ka tsammani zai ka ji wani ɗan abu da bai takara ya karya ba, sai ka ga wai ya tsaki ya rika jikin musulunci. Yanzu matar da wannan Kristiyana Baka yar wa yar kada kada shi yar music ce, Kristiyana Baka yar music ce kuma ta samu shahara babu inda ba a santa a kasashen Turai ba, kullum tana nan ana ba ta kyaututtuka indi inda za ta je jama'a a tarye ta da tafi da kuɗi, amma lokaci daya ta fara fahimta cewa ba za ta yi ta rayuwa babu wani addini da gaskiya ta rayuwa, in kuɗi ne ta tare miliyoyi ba a magana wai tana da talauci ko ta tana da ta kona, amma sai ga ta a cikin wani ɗan lokaci ta karkata yanzu ta zama mai wa'azi, har ma wasu musulunta suke a dalilin ta, saboda haka kaga shi musulunci shi yake wato izatar ka, don haka kada ka yi tsammani wai ubangiji zai saba wannan alƙawari, ba zai saba shi ba, don haka akwai wasu lokuta da za a iya samun musulmi su samu kansu cikin wani halin kakanika yi su samu kansu cikin wasu wahalhalu saboda wasu abubuwa da suka yi wa Allah, to amma wannan ba zai cika addini, shi addinin zai ci gaba da zama kuma zai ci gaba da tsayuwa da kafafuwansa da ƙarfinsa kuma zai ci gaba da bada su. Allah ya inna Allah azim, Allah ga garba dauni, duk wanda yake zai yi da Allah zai yi kuma da Allah to ka bar shi da Allah ka tafi, shi yasa lokacin da ake ta test cewa wai ya tuna ana ta text message cewa za a yi bikin gona Al-Qur'ani, wasu suna yi addu'a, wasu suna yi ayyuka da zanda, wasu suna duk wannan bai taso ba, na farko dai wanda za su yi wannan wata yar karamar coci ce da ba su san ba, amma san su ba da yar karamar coci ce a Amerika, sannan kuma wannan duk abin da za ka ce ko za ka faɗa ba zai sa su fata ba su yi niyya, ba zai sa su ce to mun je mun dai wannan maganganun ka duk ba zai sa su dai ba. Sannan abu na uku mai kake tsoro ba da Allah suke ba, shi Allah da suke ja da shi kamar su da shi ba Qur'ani suka ce za su kona ba, to ku je ku kona ai kan ba ka lallace su ko ka ba su hakuri ku je ku, kamar lokacin da Abraham ya zo zai shiga cikin garin Makka zai rushe Ka'aba, Quraysh ta fitowa su kai ya ce kishi yana mamaki yaya mun zo za mu rushe aikin da kuke alfahari da shi kuma ku fita, suka ce yana da ubangijin sa da zai kare shi ta je ka kaza, ya tafi yana musu dariya ya ce kuka taɓa ganin ta kare ba irin wannan lokacin da Abdulmuttalib ya je yana neman a bashi raƙumar da na mutanen Makka da akwati, ce kai mu zo za mu rushe maka ɗakin da kuke alfahari da shi amma kuma kai yanzu magana raƙumar kuke, ce kawai na irin ma wa wani shugaba ne, ya ce ka ga wannan raƙumar na wani wannan ɗakin kuma akwai mai shi, haka ni ba ni kaya na tafi kai da mai ɗaki, haka da ƙarshe Allah ya wa arsala alayhi zara da bari kami yi zai ya da su ji fa da ala hum ka arsil ma ma, haka duk wanda yake zai sha da Allah to ka rabu da shi ba da wa yake zai ruku ma da Allah to ku je ga fili ga bibi inda babu kasa ake gaddama ku ko awra ta Allah azizun ni ga garba don zun tiqam kuma ma abucin yin ku ba yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ahli, ubangiji zai yi wannan hukumar ranar da ake canza kasa ba wannan kasar ba, wata ma wato ake canza sammai ba waɗannan samman ba. Ubangiji yana gaya mana cewa wannan hukumar da yake da ya alkawarin zai yi wa masu karyatawa, wai dun yawma tubaddalu al-mukazzibina, da ya faɗa za ta kasance a wani yini da ubangiji zai canza kasa da ake takawa, wannan kasar da ake takawa ya canza ta da wata kasar sama da ake gani ubangiji ya canza ta da wata sama. Malamai suna da magana biyu a nan, wasu suka ce ita wannan kasar ita ce daidai za a canza sifarta da kamanninta, abubuwan da ka sani a doron kasa duk za a kawar da su, gidaddajin da kake gani da duwar wasu da koren mutu duk za a kawar da su, duwar wasu gaba ɗaya Allah ya nike su su narke su bi iska, koren mutu su kafe su bushe, ubangiji ya daidaita kasa din ta zama babu wani tudu da kwari. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سيبقى بكي إذا يتكي دور وسوق بعد يا بركسا تذب في لي فيو في لقاء صفصفا في لي فيو في تل وتذاب لا ترى فيها عوجا بذات جوان رابين ولا أصفو تدو سورة تقول إن دكك إذا أهمبوه كما ذات أهمبوه ni za ba zai hana ka gani ba ranar gobe kiyama idan kowa da idan sa, wato ubangiji ya ce wa basarukal yawma hadid, wato idan mutum a ranar gobe kiyama zai zama mai tsananin kaifin gani ne, saboda ka duk inda yake zai hango da an ce taho nan ba zai ce yayi masa nisa ba, zai hango sannan kuma zai ji duk sanda aka ce aka yi magana zai ji wanda yake kiran sa. To ubangiji zai yi canza sifar wannan kasar daga yadda kasar ta zuwa wata zuwa wata kasar daban, wato wata sifa daban, shine wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, lokacin da kasa aka ƙara miƙar da ita da bakon ga tudu da kwari da rafi da ruwa da dutse gaba ɗaya aka miƙar da ita ta zama flat, shine muddat wa alqat ma fiha, ta jeho da duk abin da ke cikin ta, wa takhallat ta yi watsi da duk wani abu da yake tare da ita, saboda haka mutanen da suke ciki duk sun fito ma'adanai da menene duk da yake ciki duk ubangiji ya sa ta fitar da shi. To wannan wasu malamai suka ce wannan shine tabdilul ardh din da zai, zatin kasa din yana nan amma za a canza sifarta, haka nan ita ma sama zatin ta yana nan amma za a canza sifarta, taurari da rana da waye da kasani duk ubangiji ya talwata su, irin tabi'a da ka sani rana ta hudu ta faɗi taurari to a sararin samaniya ubangiji duk ya canza su ya tsatsa da sama idan sabahu shaqqa wa azinat bi rabbiha wa fuqqat fa tsage ko idan sabahu fatara ubangiji ya tsatsa da ta yawma tashaqqa sabahu bil ghamami wa nuzila al malaikatu tanzila, ubangiji ya tsaga ta su ma taurari idan ludumun kadarat taurari su ma ubangiji ya watsa ya warwatsa sama da ba saman da ka sani ba ita bace, wato kamanninta an canza shi gaba daya. To wasu suka ce wannan shine tabdilul ardh din da tabdilus samawat da Allah ya ce zai, wasu suka ce a'a ita kasar wannan kasa din gaba daya ubangiji zai tafiyar da ita ya kawo wata sabuwa fit ba wannan din ba, wata sabuwa fit wanda ba a taba saban Allah akan ta ba, ita ce wanda ubangiji madaukakin sarki zai kawo, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Sahal ibn Sa'd yana cikin Bukhari da Muslim, annabi yake cewa yuhsharun nas yawm al-qiyamati ala ardin bayda'a safra bayda'a afra ka qursin naqi ko ka qursatin naqi laysa fiha ma'lam li ahad, annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a tara mutane a tashi su a tattara su a filin mahshar a matattara na gobe kiyama ala ardin aw wata kasa wata ke bayda faraqal afra min jajajaja farati amma kuma tana da jajajaja ce ka qursatin naqi kamar da kashiyar buraka, san buraka tana da ta fara amma kuma za ta da jajajaja cikin ta alamar gashi, to haka kasar za ta ubangiji zai tashi mutane a kai irin wannan kasar laysa fiha ma'lamun li ahad, babu alamar kufan wani guri na wani mutum, ba za ka samu gida ba, ba za ka samu tunti ba, ka samu komai ubangiji zai ji da kanta. A wata riwaya Abdullahi dan Mas'ud yana cewa za a canza kasa ta koma kalfidda kamar azurfa, Ubangiji ya baita ita kamar azurfa ta zama kasa ce wacce ba a taba sabawa Allah a cikin ta ba, ba kuma taba zubar da jini akan ta ba. Ubangiji zai tara halittu duka akan farfajiyar wannan kasa, sannan halittu su shiga cikin wani hali na kakanuka ne ta yadda gumi zai kai har da haɓar su. Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa ana awwalu man sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-aya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa as-samawati. Aisha radiyallahu anha ta ce ni ce farkon wanda na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ma'anar wannan aya, da ta ce ranar da za a canza kasa ba wannan kasa ba, sammai ba wannan sammai ba. Ta ce ni na tambaye manzon Allah ne ake yi, qultu aina an-nasu yawma idhin ya rasulullah. Ta ce ina mutane tun da za a canza kasa, su mutane su kuma ina za su tafi, babu kasa kafin a nade ta ina za a kai. Kala ala sirat, nabi ce akan sirat. Wannan Muslim ya fitar da shi, Imam al-Bukhari bai fito da shi ba, amma Muslim ya fitar da wannan riwaya cewa mutane za su zama ala sirat. Abdullahi ibn Abbas ya rawaito daga Aisha annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. da Allah yake cewa kasa gaba daya a ranar kiyama za ta zama jimkace ta Ubangiji, sannan gaba daya sammai Ubangiji zai nade su a hannunsa na dama. sai ta ce fa aina nasu yawma idhin ya rasulullah, ya ma'aikin Allah su kuma mutane ina za a kai su a wannan ranar. sai ya ce hum ala matni jahannama, suna doran kan doron jahannama, shi ne sirari. Tauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya kara masa yarda, yake cewa kuntu qa'iman inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wata rana ina tsaye gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa ja'ahu habrun min ahbar al-yahud, sai ga wani malami daga cikin malaman Yahudawa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama, fa qala assalamu alayka ya muhammad, sai ya ce assalamu alayka ya muhammad. Tauban ya ce fadafa'tuhu daf'atan kada yusra'u minha, sai na tukkude shi na hankali shi ya kusa faduwa ya suma saboda wannan hankalin da nayi masa. Fa qala lima tadfa'uni, malamin yahuda ne ya ce wa tauban dan me ka hankale ni haka, dan me ka bangaje ni haka. sai ya ce fa qulta ala taqulu ya rasulullah, ka san cewa assalamu alayka ya muhammad, ce to ba za ka ce assalamu alayka ya rasulullah, wato ka faɗi sunan shi karara rara sadaka ci mutuncinsa. fa qala al yahudi, sai wannan da yahudi ya ce inna ma nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi ahluhu, mu mun yi laifi mun kira shi ne da sunan da iyayensa suka sa masa, iyayensa suka sa masa muhammad, muka kira shi da muhammad, me laifin mu anan? manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ji sai ya ce inna ismi muhammad alladhi sammani bi ahlihi ahli, shi sunana ne muhammad da shi kuma aka rada mun suna. saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tauban da abun fada bane, ai bai yi laifi ba, ya kira da sunana wani abu ne shikenan sallallahu alaihi wasallam. da yahudi sai ya ce ji'tu as'aluka, nazo zan maka tambaya. manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a yanfa'uka shay'an in haddathtuka, in ma ka tambaye ni na gaya maka zai amfani ka ne, tunda kai baka yi imani da ni ba, bai yadda cewa manzon Allah ba ne, to in na gaya maka abinda za ka tambaye ni zai amfane ka. sai bai hudun ne ce asma'u bi hunnaya, zan ji da kulli, wato zan ji dai abinda za ka faɗa, ka faɗa da jiki, wato kamar ya zo ne yar kuri, ya zo ne kura manzon Allah ya je ya ce wa mutanensa ai ya je har majalisar manzon Allah ya kuri shi. to shine sai manzon Allah ya ce fa nakata rasul bi udin ma'u, sai manzon Allah ya dan sa tsinken da yake hannunsa ya karta kasa. fa qala, sai ya ce da shi sal tambaye abin da ka zo tambaye. fa qala al yahudi, sai mai yahudi ya ce aina yakunu an-nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati, ran da za a canza sama da kasa a nade su a canza su, ina mutane za a kai su? tambayar da ya zo kenan. to kaga ba wai tambaya zo kan imani ko wani abu, a ya zo ya kore manzo Allah ne, ya karanta a cikin littafansu, ya karanta wannan fasaha, so yake da alkar da manzo Allah zai bayar za ta yi daidai da abin da ya karanta cikin magana na dawo to da yake manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah manzo ne na gaskiya ba na ƙarya ba saboda ka babu maganar cewa a jiki ko a hankali ko a mare shi a lokacin da sauban shi ma sauban ba yayi wannan abin da yayi bane dan an zo tambayar manzo Allah shi ya ga kamar an zo an yi rashin kunya tunda an kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunansa karara maimakon ma ya dan saka ya ko ya ce ya rasulullahi ko wani abu shi ma daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ai ba laifi ba ya kira da sunan shi da iyaye na suka samu shikenan a gane shi to duk mai gaskiya baya jin tsoron a zo a yi masa tambaya ba abin da zai tsaya ba saboda haka manzo Allah ce in na gaya maka zaka amfana ne da abin da zan gaya maka yace eh zan ji da kunni na to ka tambayi to shine ya tambaya yace aina yakunu an-nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati sai manzo Allah yace hum fi dhulma dura al-jinn za su zama cikin wani duhu kafin wato gadar sirati to za a je su a kusa da gadar sirati cikin wani duhu qala sai bai yahuda yace fa man awwalun nasi ijazatan suwa za su fara wucewa su tsallake wannan gadar sai manzo Allah yace fuqara'ul muhajiri talakawan muhajiruna su za su fara ketarewa bai yahuda yace fa ma tuhafuhum hina yadkhulun aljanna to in sai shiga aljanna me ce ce tsarabar su wato da wani abu za a fara kariyar su a fara yi musu tsaraba da shi fa qala ziyadatuka bil nun sallallahu alaihi wasallam yace naman wato hantar kifi da ita za a fara kariyar su qala fa ma jaza'uhum bi athriha in sun gaba cin wannan me za a kawo musu a matsayin abinci sai manzo Allah yace yunharu lahum thawr aljanna allati kana ya'kulu min atrafiha bijimin san gidan aljanna za a yanka musu wanda yake kiwo a gefen aljanna shi za a kawo a yanka musu su ci qala fa ma sharabuhum alayhi in sun ci me za su sha manzo Allah yace min aynin fiha tusamma talsabila wani ido marmarar ruwan ido ne da ake kira da talsabila qala sadaqta ke gaskiya ta fada amma ba zai imani saboda haka bada Allah ce ya arifunahu kama ya arifuna abna wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun sun san gaskiyar manzo Allah kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma daga cikin su ga akwai masu koyi gaskiya suna sani dan haka shi bai hude ya san gaskiya ta ke waye sabanin banatari shi kirista kwata kwata cikin jahilci da fagami yake harkarsa saboda haka yanzu ne tuce ai masa wake wakensa da sauransu amma bai san ma inda aka tara ba bai san da aka ba saboda haka shi cikin jahilci sune Allah ya kira abdallina abu suke yi bisa jahilci shi kuma bai yahude yana da ilimi ya karanta ya gani amma ba zai ba kawai saboda taurin kai to kaga a wannan hadisin na biyu na Tauban wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad yana cikin Sahih Muslim Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai ya gaya masa cewa hum fi dhulmati duna al-jisri suna cikin wani duhu kafin wato sirati a hadisin Aisha kuma aka ce suna kan sirati Ibn Taymiyya yake cewa hadisin Tauban ya fi daidai da abin da yazo cikin sauran abin nan sauran nassoshi na Al-Qur'ani cewa za su kasance a cikin duhu ne ba wasu rafi za su kasance a cikin sa ba saboda Allah da a cikin wannan ayat cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati yace wa barazu lillahi wahidul qahhar kaga ashe ba a je kan hawan sirati ne ke wannan wawu duk wasu da tawawu al-hadd ay wa qad barazu lillahi wahidul qahhar al-halin sun fito ga Allah fili wanda shine al-wahid guda ɗaya tilo al-qahhar wanda yake mai rinjaye na dan hadisin Aisha isnadi ne mai kyau amma Imam al-Bukhari bai kawo shi ba wala Allah ko saboda hadisin Tauban ya ta fito da abin karara za su kasance a gulma a cikin wannan duhu ne ubangiji zai haskaka wannan duhun da hasken shi ne wa asharqat al-ardu bi nur rabbiha duniya kuma ta zo ta yi haske to kuma daga baya sai a zo a raba haske kowa a ba shi da gudan imanin sa na rabbi kuma ya rasa samun haske ga ji sai an ba wani haske gashi nan haske ne mai karfi amma na kusa da shi ba zai amfana da shi ba wato wannan wani abu ne daban a lahira za ka kusa da wanda yake dauke da haske amma ba za ka amfana da shi ba tunda ba naka bane shine a wannan lokaci munafikai za su yi unzuruna naka bismin nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adab su rika cewa ku dan dakata mana mu dan dosa na hasken ku mana ce ku koma ku nemo na ku duniya can a da ko ka baro hasken a can ne za ku dausano hasken ba a nan lahira ba Allah ce wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil afat a wannan rana zaka ga mujrimai masu laifi muqarranina fil afat a daure fil afat a cikin wato hukumai a cikin sarkoki an hada hannayensu da kafafuwansu an daure an hada hannayensu da wuyansu an daure can kuma kafa an daure malamai suka ce ana nufin muqarranina fil afat kowanne mai laifi za a hada shi da dan uwansa ushuru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun ce ku tattaro waɗanda suka zai suka yi zalunci ku tattaro su ku hado su da dangogin da abin da suke bautawa saboda haka duk wani mai laifi za a hada shi dan uwansa mai laifi wanda suka hadu suke yin wannan laifin saboda haka in wato barawo ne a hada shi da dan uwansa wanda suke fita cikin da suke fita ta sata sai a hada su a daure su guda in mazinaci ne a hada shi da ɗan uwansa mazinaciya ko abokansa da suke fita zama a daure su guri guda haka ubangiji zai yi musu a hada su da shaidanin a hade su guri guda shine ma'anar muqarranina fil afad kamar da Allah yake cewa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an as-sabil wa yahtabuna annahum مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين رانا بوبك يا مارك شوا يا ليت بيني وبينك إنما نيدك أنسى متذرا قبس ديما واتو إنما نيدك يبا متبح دوابا قال الله فلن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون تندقك ذلك كمكو kasancewarku yau gaba ɗaya an hada ku a cikin azaba an hada ku a cikin jahannama wannan ba zai amfane ku ba wato a dabi'a ta rayuwar mu yau da gobe duk abin da ba kai kadai ya samu ba sai ka ji da sauki ko wani asara sai aka yi ta gaba kowa da kowa a kasuwa wannan yayi wannan yayi sai ta zo maka da sauki abinda ba zalibi ce idza amma khaffat bala'in da yazo ya shafi kowa da kowa sai kaga ya zo da sauki sabanin kaga cewa a guri kai kadai ne abin ya shafa to sai ya fi maka ciwo ya fi maka zafi wannan shine dabi'a ta dan adam a nan duniya shi yasa lokacin da aka kashe sakar dan abin dan khanta lokacin da take mata rikai yuzakiruni tulu'u shamsi sakhran wa adhkuruhu li kulli ghurubi shamsi kita walaula kasratul bakina hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi cewa ba dan ina ga mutane da yawa ba su kusa da ni su ma suna kukan sun rasa ƴan uwansu ba da na ka take ni wato ganin cewa ba ita kadai abin ya shafa ba ya shafi ma wasu wannan shi ya sauƙaƙa mata zafin abin da take ji to a lahira abin ba haka yake ba ka'idar canzawa ne shine ubangiji ya ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil 'adhab mushtarikun tunda kuka yi zalunci kasancewar ku cikin azaba kuna tare kuna hade wannan ba zai amfane ku ba wato wannan ba zai rage muku zafin abin da kuke ji ba kace to ai tunda dai ba saukin ta dai ba ni kadai bane wannan ba zai kowa ta zai ta kowa ta kan zai kuma kowa ta yaji a cikin sa Allah ya ce sarabiluhum min qatiran wato tufafin su da za su saka min qatiran na narkakkiyar dalma ce kake tsammanin narkakkiyar dalma da zama ita ce kayan sawa mutum ai azaba ta kai azaba wata shawo zuwa hunna kuma wuta tana lissike su kamar yadda Allah ya talfahu zuwa hunna ko fi akalikum wato wuta za ta rika cin fuskokin su a ciki suna wato fuskokin suna murtike a tabarfune saboda bakin rai hadisi ya tabbata daga Abu Malik al-Ash'ari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un fi ummati min amri jahiliya abubuwa hudu da suke faruwa a cikin al'umma ta suna daga cikin ayyukan jahiliya wato ayyuka ne da ake yi kafin musulunci kuma wasu ba su daina ba la yatrukuna hunna kun mutane ba su daina ba la yatrukuna hunna al-faqr bil ahsab to yi rika al-bahri da asalin sa al-su'an asalin su kaza ne wannan jahiliya haka nan al-fa'lu bil ansab a rika sukan nasabar wa ai wani ba dan ba dan ba ana shakkar din dai wannan dan sani kai ba dan sa bane wannan ma abin da ne na jahiliya aiki ne na jahiliya wani tsaka'id al-nujum da neman ruwa ta hanyar taurari tana da ka ganin cewa tauraro ta zaki yake musu ruwa ba Allah ba sannan wanda ya hasu al-nabi da wanda zai rika da kuka irin kuka na sauti ba kuka na hawaye ba daga sauti ana kuka saboda mutuwa annabi yace wallahi hatta idza lam tatub qabla mawtiha ma tadda take ruruwa saboda an mata mutuwa in dai ba ta tubu ba kafin mutuwar ta to qabla yawm al-qiyamah alaiha sirbal min qatran annabi yace za a tashi ta ranar gobe kiyama tana sanye da sirbal wato tufa min qatran tana takkiyar dalma ko narkakkiyar tagulla wa dir'un min jarab da kuma sirki na kazuwa wato fatar ta gaba ɗaya za ta zama kazuwa ce kuma kazuwar ta rufe ta wanda san kazuwa ya san mai kazuwa ubangiji ya ce yadda ya Allah kullu nafsin ma kasabat ubangiji ya yi haka dan ya sasanta wa rai kowace rai abinda ta surutu ranar gobe kiyama wanda ya yi mai kyau ya zama mai kyau wanda ya yi mara kyau ya gama da kyau Allah ya ce inna Allah sari'ul hisab lalle Allah zai gaggawar hisabi wato hisabi ubangiji duk da cewa halittu na farko da na ƙarshe mutum da aljan dabba da tsuntsu kowa da kowa za a yi hashirin za a tara su zama kuma cike musu hisabi ubangiji cikin gaggawa zai yi zama cikin gaggawa zai yi zama waɗannan halittu gaba ɗaya har tsuntsaye har dabbobi su ma sai an tara su a mahsha sai an kawo su gaban ubangiji sai an musu hisabi an musu shari'a a kasan kanun da Allah cewa ma min dabbatin fil ardi wala ba'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min shay sai yace thumma ila rabbihim yuhsharun to duk wani tsuntsu da wata dabba da wani mai tafiya a doron kasa gaba daya a ranar gobe kiyama sai an tattara su gaban ubangiji an musu shari'a amma da haka ubangiji zai yi musu hisabi har dan aljanna ma yayi baccin azhar a cikin gidan aljanna ashabul jannati yawma idin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila kaga ahsanu maqila wato in aljanna sune za su yi qayduda an san qayduda qayduda shine baccin da ake gabanin azhar mu yanzu muna yin gabanin azhar amma asali qayduda gabanin azhar da lokaci mutum ya dan zauna ya dan kwanta ya huta shi ake kira qayduda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qilu fa inna shayatin la taqilu ku rika yin baccin qayduda saboda shaytanu ba ta yi shi yasa a wani lokaci akwai wani dalibi da aka yi a kulliyatul hadis a jami'a kasan dan hadisi saboda haka aka zo ana karantu malami ya shigo in lokacin qayduda ya sai kuma bayan aji sai qilu fa inna shayatin la taqilu sai kuma malami yana karatu shi kuma sai kwanta bayan aji wai saboda shaytanu ba ta kai lura shi sai yayi to kaga duk da ba daidai yayi ba bai kamata ba saboda sauraron karatun wannan wajibi ne kai lura kuma ai ba wajibi ba ce to amma shi gani yake tun da ya shigo kulliyatul hadith to dole ai aiki da shi ko a ko ina ma to ubangiji yace inna Allaha sari'ul hisab hadha balagun linnas wannan sako ne da ubangiji ya isar da shi ga mutane haza wannan damirin yana komawa ko dai ga wannan sura din tun daga farkon ta zuwa nan sako ne ubangiji yake isar da shi ga mutane ko kuma shi qur'anin gaba daya da abinda Allah ya saukar na alqur'ani har zuwa lokacin saukar wannan ayar balagun linnas sako ne da ake isar da shi ga mutane wal yunzaru bihi dan agar kuma dan agargade su da shi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid kuma dan su san cewa abun bauta guda ɗaya ne tak wal yatazakkara ulul albab kuma masu hankali wal yatazakkara ulul albab wal yatazakkara ulul albab na kuma masu hankali su wa'azantu kaga anan ubangiji madaukakin sarki sai ya ambaci na farko sakon ya iso ga mutane idan sakon ya iso ga mutane sai a gargade su da shi mataki na biyu in an gargade su da shi sai su samu ilimi domin sai bayan gargadi ya shige ka sannan ka tashi neman sanin abin da ya wajen ka san shi sannan in ka san shi to daga lokacin kuma za ka wa'azantu at-tadhakkur zai zo shine wali yadhakkara ulul albab masu hankali kuma su wa'azantu ashe kaga wanda ake masa wa'azi baya ji baya dauka baya da hankali tunda Allah ya ce da ban masu hankali ne za su ji wa'azi yayi musu amfani Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin masu hankali. Abinda muke faɗa, Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon aiki da shi. Abinda muke yi na kuskure, Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.